Bucky.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harnu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan cigaba da samun harhari da al'ummomin yankin karamar hukumar Chibok ke fuskanta daga 'yan ta'adda. Sai kuma shirin kiwon yamata wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da wannan safiya, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. An kashe wasu sojojin Senegal biyu, kana wasu sun bace. Akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyar ta Gambia, inji sojojin Senegal a jiya Talata. An kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen ƙungiyar Movement of Democratic Forces for Casamenia, MFDC a takaice, yayin da sojojin Senegal suka kama guda uku a faɗan da aka gwabza a ranar Litinin, a cewar sanarwar sojoji. Ana hasashen sojoji tara da suka ɓace, kila rundunar MFDC ce ta yi garkuwa da su. Ana ci gaba da gudanar da aikin gano su da kuma tsaron yankin. Sojojin na sa ido kan fataucin katako ne a matsayin wani ɓangare na rundunar ƙasa da ƙasa a Gambia, wanda ke iyaka da Senegal a ɓangarori uku. An kafa ƙungiyar MFCD ne a shekarar 1982 domin fafutukar ƙwato 'yancin kai ga yankin kudancin Senegal na Casamance mai iyaka da Gambia. Firaministan Norway Jonas Gahr Støre ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya. Tattaunawar da ƙasarsa ta shirya wannan makon tsakanin 'yan Taliban da ƙungiyar fararen hula na Afghanistan da kuma jami'an diplomasiya na yammacin Turai. Tattaunawar ta kwanaki uku da aka kammala jiya Talata a cikin ɗacin rai, musamman daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Afghanistan kan matakin da Norway ta ɗauka na karɓar baƙuncin ƙungiyar Taliban wadda ta karɓe iko a Afghanistan a watan Agusta da ta gabata. Gahr Støre ya shaidawa manema labarai a birnin New York cewa tarurrukan ba su kai matsayin halasta gwamnatin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi a Kabul ba. Ya ce matakin farko ne na tunkara hukumomin Afghanistan don hana afkuwar bala'in jin ƙai a ƙasar. Ba wani aiki ne na karramawa ba, tsari ne kawai domin magance su, isar da saƙo ga Taliban da kuma jerin abubuwa da ake tsammani a duniya da sauraron abin da suke da shi a matsayin saƙo, inji Firaministan na Norway. Don haka na yi imani wannan shi ne mataki da zai bada damar yin la'akari da masu riƙe da madafan iko a Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda al'ummomin yankin ƙaramar hukumar Chibok da ke jihar Borno ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda, lamarin da ke haifarwa da mazauna yankin zama cikin zulumi. Ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Bayanai da ke fitowa daga ƙaramar hukumar Chibok a jihar Borno na nuna cewa yan ƙungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP sun ɗebe mata fiye da 80 a shekaru biyu da suka gabata a dukkanin ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Chibok ɗin, yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ko a cikin kwana biyu da suka gabata sai da aka ɗebe wasu mata 24 daga ƙauyukan da ke ƙaramar hukumar Chibok ɗin wanda aka rasa su ko sama ko ƙasa. Wannan hari dai da aka yi ƙauyukan Chibok ɗin guda uku, an ƙona gine-gine kimanin 110, yayin da kona wasu kananan yara guda hudu. Ko a baya ma dai sai da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zun ya zargin cewa akwai ayin isuwa a wannan yanki na Chibok da hada da Dambuwa da kuma garin Biyu wanda yace har suna karban haraji akan hanya. Alhaji Umar Ibrahim dai shine shugaban karamar hukumar Chibok ga kuma irin kiran da ya ba gwamnatin tarayya game da irin halin da karamar hukumar suke ciki.
Na farko muna godiya a wannan gwamnatin na bai girma Mr President General Muhammadu Buhari a lokacin shi mun samu sauran ƴan mata mu amma har yanzu a madadin Chibok muna roƙa yayi kokari a samu mana sauran ƴan mata mu na da na yanzu da kuma sauran jama'a wanda suna jeji ayi kokari fito da su then muna roƙon Allah kuma Allah ya taba zuciyan mutanen nan su ma su bar wayan abubuwan su domin kasan mu Najeriya ta samu zaman lafiya su ma su ci gaba da iyalansu kamar yadda muke ci gaba da namu a gida.
Malam Yakubu Inkeke shine shugaban kungiyar iyayen yara mata da akwashi na garin Chibok ga kuma abin da ke cewa game da wasu ƴan mata guda uku da kuma suka dawo da yaya.
Guda uku din gaskiya ba dauka mataki na kula da su a hanyar da aka yi ma ƴan uwan su ba. Malam Haruna
kamar tun yau ci a kwato ƴan matan.
Yanzu dai Allah dai yan aron ko me ne haka aron me haka kwato su.
Na'am, kamar kwaton su aka yi ko sun gudu ne?
A'a, wato wanda yana aure da su ne suka saranda suka ajiye matanai suka dawo da kansu da ta matan.
Kace kuma sun dawo da yaya dukkan su uku ne suka dawo da yaya ko waya?
Dukkan su uku wato Hassana ta zo da ta daya, ta zo da ta biyu, ita shi Alima Alimin Yanga ta zo da ta guda daya. Ana kira ni a tambaye ni yaya za a yi da ƴaƴan nan in ba haka ba daga gwamnati na Borno dai ba a kira ni ba.
To akwai wannan batu kuma na wasu ƴan mata da aka sace last week a nan Chibok din. Kamar ya ku gaji da wannan mata da aka kwashe?
Ai wannan wato mu Chibok dai mun da mun zama kamar kamu fatan ta wurin da ana kama bayi ne. Ni me yasa na faɗa haka? Tun a cikin shekara biyu nan mana Haruna ina da statistics na ƴan mata nan kusan 88 wanda aka sake sato a ƙauyukan na Chibok na Gargame.
Banda ƴan matan makaranta? Malam Yakubu Inkeke kenan shugaban kungiyar iyayen nan da aka sace masa yayan makaranta ke jawabi kan wasu mutane da aka saki sacewa a garin Chibok. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida da Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sa ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari cewar ta fi yar asali sigar Omicron saboda takamaiman halayen kwayoyin halittan sun sa yar wahalar gano nau'in sabon annobar. Wasu masana kimiyya sun damu cewar tana iya zama mai saurin yaduwa. Amma sun ce akwai abubuwa da dama da ba su iya gano su ba, ciki har da ko tana gujewa allurar rigakafi mafi kyau ko kuma tana haifar da cututtuka masu tsanani. Don kare kai daga kamuwa da ita, likitoci sun ba da shawarar yin allurar rigakafi da rigakafin COVID-19 da aka saba. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Talata ya yi gargaɗin mummuna da babban sakamako ga shugaban Rasha Vladimir Putin, ciki har da takunkumi na ƙashin kansa a kan Putin idan shugaban na Rasha ya yi amfani da dakarun da ya tattara sama da 127,000 da aka ƙiyasta a shirye suke su kai farmaki a kan iyakar Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon. wannan haɗin kuma shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum bai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun dauko tattaunawa ne akan batun auren mace sama da daya da irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma, kuma mun karkare shirin a daidai sa'ar da malama Aisha Ibrahim take cewa
ni a gani na abin da yasa wasu maza suke cewa su mace ɗaya za su aure, sun ga abin da yake faruwa a zamanin su, kuma kowa na tsoro tunda aure abu ne abin da Allah ya halatta. Idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi, kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya, idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya, amma mu ɗan adam muna da burin mu. So ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara, yana ganin shi idan ya aure mata ɗaya shine masala hasiri kawai, dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za.
To a yau a ci gaba da hirata da malama Aisha Dallami da Hajiya Hafiza Usman. Hirar ta karkata akan irin aika-aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda, da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Hafiza, idan har mata suna ikirarin cewa ciwon yamace na yamace ne, sai kiga wata tana neman mijin aure, me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure?
Ni dai ana wa tunanin hakin gaskiya matan mu suna da kishin gaskiya, kuma abin da yake kashe mu kenan. Kishin nan idan kika yi hakuri sai kiga an samu zaman lafiya. Tsoron wata a bayani na nayi wannan maganin, kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali. Kinga matan mu suna da sihiri da yawa. Kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka, wata za ta shigo ta gaya miki wannan, za ta shigo ta faɗa nata wannan, za ta shigo ta faɗa nata, sai kiga cewa an cucusa miki wani tunani akan ki, ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya. So wannan abun sai ki gani an zo mu shige shige da mata, an kai ta wajen wannan, an kai ta wajen wancan, saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta. To irin waɗannan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishiya, saboda shegen kishi na zamani. Domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya, duk da cewa akwai kishin ma a lokacin. Mace dai ta fi so dai ita kadai da abinta, tana da mijinta ita kadai ba ta son kishiya. Sai dai kawai in Allah ya taimake ki, in ma kin zauna da namiji daya, ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata aure, gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida. Kina ganin ta tana ganin ki, saboda maza in general a yi su dan mace daya ba, ko ki so ko ki ki, dole ki hakura. Kuma wasu ko sun sa anyi, to matan ba za ta samu kwanciyar hankali ba. To shin gunda ma ki nuna kishinki a fili da ki bari ya je kawo na ta samun tashin hankali.
Ni ba ma Alma Aisha me zaki dora akai?
Eh, abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane, abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki. Kuma a madadin abin yayi rago gaba gaba yake yi. Sai kiga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje, akan a ce mata mijinta zai aure wata, zai kawo mata abokiyar zama. Kuma abin mamakin shine sai kiga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani, sun san abin da ya dace, amma su take sanin Allah. Mata da dama su suke tura mazajen su zuwa ga halaka, amma da idan kici idan kiga zai fada rami, ki kokari ki dawo da shi kan hanya. Amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan mu rai a duniya, a je mu haɗu da fushin Allah. Mata da dama abin da muka zaba kenan. Kuma a madadin mu mata mu kasance mu ne mafita, mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shiga jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya. Amma ko kaɗan mun mance cewa mu ne iyaye. Mace ita za ta iya kashe mace ƴar uwarta? Akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane da idona na gani. Mata ta kona gidanta, tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar tana cikin gidan. Sai da ta tabbata kishiyar bata tsira da komai ba, saboda me duk a sonan kishi bace damu da ranta ko na ƴaƴanta ba, bace damu da ran kishiyan ba, kawai sani da kishiyar ta rasa komai. Idan an rayu an rayu, an mutu an mutu. Wasu ma zamuji san kashe ƴaƴan kishiyoyinsu. Wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata ƴaƴan, saboda me kishi shi yaro ina ruwan shi, shi duk wannan abun bai san ana yi ba. Maganar kishi ko na ban san kishi, kowane dan adam da yadda Allah ya yi shi, kuma kowa na da kishin shi. Amma mu na mu ma fita daga misalin kishi na matan yanzu kore ko wani abu.
To ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka, wasu lokutan har da daukar ransu, ko wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran ƴaƴa da sunan kishi ko shi ma mijin. Wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin, ko kuma a ta fasa auren idan ita wancan za ta shigo ce.
Wani bai iya soyayya ba, to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu. Kuma tsakani da Allah, indai har kika bada 100% kauna ma mutum, wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya. Amma gaskiya bai ba wanda ki rabu da shi, da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi, amma kuma kowa da gidan shi, a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi. Amma yanzu ke kin yi baki ba kenan, saboda me zai sani in kashe kaina akan wani? Shi bai kashe kanshi a kaina ba, ni zan kashe kaina a kanshi na me? Ran nan fa guda ɗaya ne, in mori rayuwa na yafi min mutunci. Amma wai in kashe kaina akan wani bai ba, wannan ma ba magana bane ba ma.
Malama Aisha,
yanzu idan fassara maganin nan za a yi, menene shi? Ba kishi bane illa bacin basira, don wannan ya ma fita daga cikin lafiya. Ni haka wannan labarin ido na na gani, mata kiri-kiri tace ita ƴarta ba za ta taba auren mai mata ba. Kuma in wasu idan kika duba kika gani da gasken su, idan suka ce ba za su aure mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki. Wasu ba wai mugun hali bane ko kishi, suna tsoron zamanin da muke ciki. Babu tsoron Allah kwata kwata. Abu ne mai sauki wa kishiya ta dauren kishiyarta, ba ta tunanin, ba ita ta busa mata wannan ran ba, ba ta wannan tunanin. So mata da yawa suna tsoro, kiri-kiri kishiya za ta bibiyi budurwan da mijinta ke nema, za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalin ne ya kawo ta. To ta ina ma mata ba za su ringa jin tsoro ba. Wata kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata, to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da kuma baya a cikin al'umman da muke.
To Hajiya Hafiza, taya za a samu maslaha akan wannan matsala?
A zamanin yanzu kafin ma ka aure mace, iyayenta ma su mata tashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin haƙuri ne. Saboda me zai iya ƙara mata a kowane lokaci? Kin ga idan aka sanar da yarinya kun za ta yi aure, ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci. To kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba. Amma ba a gaya miki ba, amarsu tana jin daɗi, ya ce mata wallahi I love you with all my heart, I will never give you kishiya or add kishiya for you, tatsuniya ne. Ke zinari ce, to zai je haɗu da ƴan lu'ulu'u. In akwai abin da ya fi lu'ulu'u ma zai je haɗu da ita, kuma zai daɗa santa ko ya kawo ƴan lu'ulu'un gida. Saboda haka namiji, haka Allah ya halicce shi, daya-daya ne suke da tsoron Allah, ba su ƙara ba, ba su cuci matarsu ba a waje. Idan da hali iyaye su dinga sanar ma ƴaƴansu, ba a dinga kai su su tsaface miji saboda kar ya yi kishiya, saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka, ba za ki ji daɗi ba. So ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma ƴaƴansu maganganu akan irin waɗannan abubuwan, saboda in ƴaƴansu ya shiga kunnan su kafin ma su shiga gidan, to fa sun san cewa ba sai an musu kishiya. Ki sa muke zuwa mu cutar da kanmu, mu kashe kanmu a banza, ko ki je ki kashe wata, in kika kashe wata ki abar ki da dakin sani, kin tafi prison ko life imprisonment, ko kuma za a kashe ki by hanging and so on.
Malama Aisha,
wani abun mamakin ma sai ki ga wasu matan su suka ba wa mijinsa shawara ya karo auren, amma kuma bayan yayi auren sai su bi su uzura wa yarinyan da ya aura. Wata ma ita za ta kawo mishi yadda zai aura, amma sai ta bi ta uzura wa rayuwar yarinyar har ya kasance abun ma ya koma tana neman ran yarinyar, tana kokari ta kashe yarinyar. To ta ina wannan abubuwa, ta kowane bangare akwai matsala gaskiya. Ta bangaren wacce za ta ce kar ayi auren gwara, gara a ce mata yana tare da wasu matan a waje, ta bauta bangaren da iyaye za su ce su ba su yadda isa ta aure mai mata ba, ta bangaren su hakan yana haifar da tsoro a zuciyar kowa har ga Allah. Kowa da kowa na tsoro, saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi haƙuri ta zauna wata iriyar mata za a kawo, mata ce da za ta batta ta cigaba da zama lafiya a cikin gidan, ko kuma mata ce da za ta ɗauko mata duk wani masifan duniya ta ɗaura mata. So hakan gaskiya gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba, saboda idan aka ce a koma baya a duba abin da Allah ya ce, already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce, suna sane da abin da suke. So ni ban ma san takamaimai me za mu kira wannan abun ba, sai dai abu ɗaya shi ne abin da baka son a yi maka kar ka yi wa wani kawai, saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba, ko kuma zai faɗo kan yadda ta haifa ba za ta ji daɗi ba.
To mai sauraro, abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan, sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru.
Za ku fara sharhin jaridan mu na wannan makon ne da jaridan Kamaru Tribune, an da ta rubuto mana cewar ƙasar Kamaru tana ci gaba da samun nasara na wasannin da ake yi domin cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. An da yanzu haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Indomitables Lions ta doke ƙasar Kamaru da ci 2-1. Sai kuma jaridan Integration an da ita kuma ta ce bayan samun nasarar da ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda ke gudana yanzu haka a ƙasar, yayin da takala da kasar Comoros mutum takwas ne suka ce gagarinku a yayin da ake wankin mutu a fitowar da ake yi daga filin kwallon kafa na kasar Kamaru. Sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma ta gurmuta mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Alan Mevango, wanda ya kwashe shekara da shekaru a gidan yarin kasar, har yanzu dai gwamnati da hukumar shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru ba su yanke masa hukunci ba domin ya san tudun da ya kama. Jaridar Ekohosan ce kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ambato mana cewar har yanzu dai ana ci gaba da karbar gudunmuwar jini domin agazawa mabukata a asibitocin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy kuma ta bayyana mana cewar tsuntsaye waɗanda suke zuwa cirani kasashen nahiyar Afirka yanzu dai sun dungumo kasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma a jihar Arewa mai nisa, anda suka barnata amfanin gona a sama da kadada 500,000 a jihar ta Arewa mai nisan. Jaridar Lushu kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta jajantawa iyayen waɗanda suka rasa ƴan uwansu a yayin da suke fitowa daga kallon wasa a filin kwallon kafa da ake kira Olambe da ke can birnin Yaounde. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Expression Economy, anda ita kuma tace ministan ciniki na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Paul Mutaze ya ce yana zargin bangaren hukumar custom na kasar da ne suna daukar ma'aikata ba bisa ka'ida ba. Yace muddin dai committee da ya kafa indai suka samu ma'aikatan da aka dauka na hoge, to za su fuskanci fushin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai wasu sakon da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallani Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger, musamman nan Kagara, abinda ya tashi daga Tagina zuwa Fondogari zuwa Benin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa, da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji, kuma yan ta'adda sun wasu sun anshi wannan hanyoyin nan. Ba wanda ya isa ya bi hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna ko zuwa Kuntuwa sai dai ya bi Tamina. To Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki sadaka wasu don samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Batsari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34, wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma, musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zabe da za a yi a jihar Katsina, Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma a gama lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto ta Najeriya. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da wani sunan magani sai dai Allah. Sai ya duk Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an yi doka an ce an hana mu kan matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce wa mutanen shi su kare kansu. Kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi, sannan ba a ba mu tsaro ba, an bar mu cikin bala'i da kaskanci. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Musa daga karamar hukumar Guri da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya, wanda yake zaune a Filatari sabon gari Tanuri 1. A alal hakika muna godiya da farin ciki bisa gudunmuwar da Abdullahi Balaraba Dije ya ba wa ɗan kasuwanmu wanda gobara Isla'i ya saukar musu, da kuma mashina wanda ya rabawa musamman wasu daga cikin su akwai malaman firamare su. Muna godiya a jita wannan abin ci gaba ne a gari, Allah ya kawo irin su masu yawa. Muna godiya insha Allah.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, amma fa a takaice.
An kashe wasu sojojin Senegal biyu, kana wasu sun ɓace. Akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyarta Gambia, a cewar sojojin Senegal jiya Talata. Prime Minister Norway John Gers ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya tsakanin 'yan tawayen Taliban da kungiyoyin fararen hula na Afghanistan. Kana da jami'an diplomasiya na yammacin Turai game da matsanancin matsalar jin kai a Afghanistan. Masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sanya ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla ƙasashe 40, wadda aka kira BA2, inda aka yi la'akari da cewar tana iya fin sauran nau'uka na annobar ta COVID-19.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. za ku izuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta addressinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu amaradin Yusuf Ali Yaharin da ke ta gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Karan. Ni Sarfi Hashim Gumel da na ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.